الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين يوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya saki hada mu a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi a darasi na 131 domin shi gaba da karatun littafin Umdatul Fiqhi na Ibn Qudamah Al-Maqdisi Allah ya masa rahama a yau 1 ga watan Safar shekara 442 bayan hijira 19 kenan ga watan Tara shekara ta 2020 miladiya muna cikin karshen wato mun karisa hukunce-hukuncen da suke da alaka da saki har kuma muka yi babin kome yadda ake dawo da mace idan akwai damar hakan to babin da zamu karanta a yau shine babin idda babin zaman da mace za ta yi na jira tsakanin wani aure zuwa wani auren damar da shari'a ta ba wa wani namijin ya sake auren ita matar ko damar da shari'ar ta ba wa miji wato shi ya sake auren matarsa bayan ya sake ta a tsakanin lokacin idan akwai raja'a to yana iya dawo da ita shi yasa aka samu wannan damar da aka bashi saboda kar daga yayi saki yazo yayi da dama kuma a ce ba dama to sai aka bashi lokaci da zai iya canza shawara in yana so aka kuma bawa da shawara wani yayi shawari in ya ga shi yana bukata bayan wancan to amma transition din ba zai yiwu a ce daga wannan ya saka washi gari sai wannan ya aura ba sai an samu lokacin da shari'a za ta ce a'a a tsaya saboda komai ya zama akwai bin doka da koda akwai kuma tsari an fahimta ko to wannan shine babin idda wannan babin yana da matsaloli da yawa shi yasa zamu yi kokarin matse su ne don mu samu mu gama su yau don dole mu ne mu gama wannan babin a dunkule a yau in Allah ya so a ciki za a ji hukunce-hukunce da yawa hukunce-hukuncen da suka shafi idda da kuma wato babin ba zai yi wani dogon bayani akan yaya mace za ta zauna a idda ba wannan in mun je cikin babin gaba ne za a ji amma babin zai fi mai da hankali akan batun tsayin lokacin idda yaya ake gane ya kare ta yaya mace take lissafin idda yaya bambance-bambancen mata yake a wajen idda tsakanin wadda sakatta aka yi da wadda mijinta ya mutuwa ya yi da wadda mijinta bata ya yi da wadda take al'ada da wadda bata al'ada da wadda kuma take al'ada amma al'adar wani dalili ya sa ta ki zuwa kamar saboda tana shayarwa ko saboda ta kamu da wata cuta da sauran matsalolin da suke da alaka da wannan kamar kuma babban sabani nan dake tsakanin malamai akan wato da Allah ya ce salata ta quru menene ma'anar qur'i da ya ake tabbatar da wato wannan sannan kuma da ya ake gane mafi karancin lokacin da mace za a iya yarda cewa wannan da gaske ta gama idda to shi ne kuma mafi tsayin da za a iya daukawa sannan kuma da sauran matsaloli waɗanda suke da alaka da wannan musamman kuma matsalar wato abin nan matar da aka nemi mijinta aka rasa zuwa yaushe ne za ta samu damar da za ta yi aure da kuma wato a ƙarshe bayani akan mutumin da aka ɓoye masa ya je auri mace cikin idda ko kuma ba a koye masa ba ya sani amma ya zagaya saboda sauri da gaggawa kar wannan ya dawo da ita suka hada baki da matar suka hada aure ita tace ta gama idda alhali bata gama ba aka yi aure sai ta samu ciki sai aka gane cewa wancan ƙarya take yi ya za a yi kama muji
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله باب العدة ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام أولها أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتسير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان الثاني التي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والإماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقرء الأمة حيضتان الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن والأمة شهران ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاء وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فإن نكحت لم يصح النكاح وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر وإن أمكن أن يكون منهما أوري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر
نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يأتي باب العدة بابي دنقني دا العدة يأتي ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة باب عدة أكم ما ترد مجن تيار بدا إتاء الهالي ينا دري كما يار بدا إتاء إنن بي شافي تبا كما بي إتاء بي واتو بي رفت آكي دي إتاء بي خلوة دي إتاء لقول الله تعالى تبدا الله ne madaukakin sarki yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu ya wadanda suka yi imani idan nakahtumul mu'minat idan kuka aure mata mu'minai thumma tallaqtumuhunna sannan sai kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku shafe su fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha to babu wata idda akan ku da za ku kirga akan wadannan mata والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام ما لا يتشي ماتا أتشكين إدى سنك سكشي هدوني أولها كشي نفرقو إتشي أولاة الأحمال ماتا ما تشكي فإدتهن أن يضعن حملهن إدى ماتا ما تشكي كان أكاري واني زوى لوك چند ذاسو حيتي أبندكي تشكين سو ولو كانت حاملا بتو أميني ko da mace za ta zama tana dauke da ciki ne amma na ɗan tagwaye lam tanqadi iddatuha hatta taba'a sani minhuma iddar ba za ta kare ba har sai ta haifi na biyu, ta gama haifuwar ta gaba daya, ya ce idda ta cika. Wal hamlul ladhi tanqadi bihi al idda, cikin da shi ake hukunta gama idda, wa tasiru bihi al amatu umma walad, kuma wanda sakamakon sa za a iya cewa wannan cikin ya sa matar nan ta zama ummul walad a cikin bayi, shine cikin da ma ta bayyana fihi khalqul insan, wanda ana iya gane halittar dan adam ta bayyana a cikin wannan abinda aka haifan ko aka tsari. Asani kashi na biyu cikin mata sune allati tufi azwajuhunna, waɗanda mazajen su suka mutu, ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, su waɗannan iddar su ita ce za su zauna suna jira har zuwa wata hudu da kwana goma. Wal ima'u 'ala an-nisfi min zalik, bayi kuma ku yangi mata su kuma rabin hakan, zai zama wata biyu da kwana biyar kenan ko, wama qabla al-masisi wama ba'dahu sawa, sai dai akan harkar iddar mutuwa da an tare da ba tare ba duka ɗaya ne, iddar mutuwa ba ruwanta da tarewa. Al-thalith kashi na uku cikin mata shine al-mutallaqatu min zawati al-quru, matan da aka sake su waɗanda suna yin haila, ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, waɗannan za su zauna ne su jira suna idda na kawunansu har zuwa qur'i uku. Wa qur'ul amati haidatan, qur'in baiwa shine ta yi haila guda biyu, saboda babu rabin uku ko. Arrabi'u kashi na hudu cikin mata sune alla'i ya isna min al-mahid, waɗanda suka yanke kauna sun daina yin haila. Da iddatuhunna thalathatu ashhur, waɗannan iddar su ita ce su yi wata uku suna jira. Wallahi lam yahidna, haka kuma hukuncin matan da su ba ta haila ba su fara yi ba kenan. Wal amatu shahran, baiwa kuma ita tana da wato baiwar da bata fara haila ba ko baiwar da ta daina haila, ita wannan za ta yi wata biyu. Wa yushra'u tarabbusu ma al-iddati fi thalathati mawadhi', malamin ce an shar'anta a cikin addini mace za ta jira bayan iddan, ga idda kuma ga wani ƙarin lokaci da aka ƙara mata idan ta fada cikin ɗayan uku. Ta ɗaya ita ce idan tafa a haidul mar'ati, idan hailar mace ta ɗauke bata gani ba ta ki zuwa, la tadri ma rafa'ahu, amma bata gane me yasa hailar nan ta ki zuwa ba, fa innaha tatarabbasu tis'ata ashhur, wannan matar za ta jira har zuwa wata tara, thumma ta'taddu iddatal ayisat, sannan sai ta yi idda irin iddar matan da ba sa haila wata uku kenan. In ka hada da tara da uku ya zama nawa, 12 shekara guda kenan. Wa in arafat ma rafa al haida, amma in ta san me ya dauke hailar, lam tazal fi idda hatta ya'ud al haidu, wannan ba za ta gushe ba a cikin idda har hailan nan ta dauke, ai har zuwa hailar ta za ta zo ta yi fata'atar da bihi, sai ta yi idda da wannan hailar. In ta san me ya dauke shi, kamar rashin lafiya, kamar shayarwa, to wannan za ta jira sai ran da shayarwa ya kare, har sai ran da rashin lafiya ya kare, sai magani aka mata tiyata, hailar ta dawo, to wannan sai a lokacin ne za ta fara kirga iddar ta. Da wannan duk tana jira ta fara idda ne, shi kuma kamar tana cikin idda ne. Asani na biyu, imra'atul mafqudi, matar mutumin da ya bata. Allazi fuqida fi mahlaka, wanda ya bata a wani wuri da ake gani wato wuri ne na halaka, wuri ne hadari ne. Aw min baini ahlihi, ko kuma a gidansa aka sace shi, ko ya bata aka daina ganin sa kwatsam. Falam yu'lam khabaruhu, sai ba a san labarin sa ba. Wannan matar ta tarabbasu arba'a sinin, za ta jira har zuwa shekara hudu, thumma ta'taddu lil wafa, idan ba a ji labarin sa ba sai ta yi idda irin iddar wadda mijinta ya mutu, sai ta yi wata hudu da kwana goma bayan shekara hudu. Wa'in fuki da fi gairi haza, amma idan mijin ya bata ba a irin wuri irin na hadari ba, wanda zai sa a razana sosai ba, kalmusatir kamar wanda ya tafiya littijara saboda kasuwanci aka ji shiru wa nahwiha, ko kuma makamancin wannan, lam tanki hatta tatayakkana mautahu, wannan kan ba za ta iya aure ba har sai lokacin da ta tabbatar ya mutu. Daga lokacin da ta tabbatar ya mutu sai ta yi iddar mutuwa, shikenan sai ta yi aure. A tsanis kashi uku na matan da za ta jira sannan kuma ta zo ta kara da iddarta, ita ce izarta batil mar'a, matan da take shakka akan karewar idda, ba'dan qida'i iddatiha, ta gama idda kuma sai ta zo tana shakka, li zuhuri amaratil haml, sai ta ga alamomin ciki kuma sun bayyana, wannan lam tanki hatta tazula riba, ba za ta yi aure ba har sai ta jira wannan shakkar ta gushe. Fa innaka in ka yi aure a cikin shakka, lam yasihha nikah, to wannan auren bai yi ba. Wa in irtabat ba'da nikahiha, in kuma shakkar ta zo mata ne bayan ta riga ta yi aure na biyu, lam yabtul nikahuha, wannan aure na biyun bai baci ba, illa in alimat annaha nakahat wa hiya hamil, sai dai in ta san da cewa tana da ciki ne aka mata aure, to wannan kan auren bai yi ba. Wa mata nakahatil mu'taddatu, duk mata da take cikin idda ta yi aure, fa nikahuha batil, to wannan auren bai yi ba, batacce ne. Wa yufarraqu bainahuma, kuma dole a raba su da mijin. Wa in furrika bainahuma qabla ad-dukhul, idan aka raba tsakaninta da mijin da ya aure ta a cikin idda amma lokacin ba a tare ba, to al'amarin da sauki, a tammata iddatal awwal, sai ta karisa iddar da ta fara din nan ta farko, iddar mutumin da aka katse shi ba a gama ba, saura wata daya, saura biyu, saura nawa sai ta gama shi. Wa in kana ba'da dukuli, amma in har ya riga ya tare da ita, banat ala, yanzu idda biyu ne akan ta kenan, banat ala iddatil awwal, sai ta gina, sai ta dora akan iddar mutumin mijin farko, min hini dakhala bi hasani, za ta kirga ne daga lokacin da mutum na biyun nan ya tare da ita, lokacin ta kai nawa, saura nawa, sai ta karisa wancan, wasta'nafatil iddata lisani, sannan sai ta sake sabuwar idda kuma bayan ta gama wannan iddar miji na biyu. An gane wannan? Wala wuni tahuha ba'dan qida'il iddatayn, to amma fa malam yace zai iya aurenta bayan ta gama idda biyu, ta gama iddar wancan, ta gama iddar sa shi ma, sai malam yace za iya aurenta. Wa in atat bi walad min ahadihima, idan kuma sai ta haifu a tsakanin wannan lokacin ana jira tana iddar, sai ta haifu, haifuwar ta wani mijin ne, min ahadihima, kaga dai ko dai na wancan ne ko na wannan, in qadad bihi iddatuhu, iddar ta kare lokacin da ta haifu, idan an ce cikin bai bayyana na mijin farko ne, to tana haifuwa ta gama iddar mijin farko, sai ta jira ta zo ta yi iddar miji na biyu tunda ya tare da ita. Idan kuma an ce wannan cikin na miji na biyu ne, sai ta karisa, to in ta tana haifuwa ta gama iddar miji na biyu, sai ta jira sai ta karisa iddar miji na farko. Kun bayyanta? Wa taddat lil akhar, sai ta yi iddar dayan, kaga wannan kuma yana iya zama ko dai na farkon ko na biyun. Wa in amkana an yakuna minhuma, in kuma aka kasa gane dan nawaye ne, kuma zai yiwu a ce na farko ne, zai yiwu a ce na biyu ne, uriyal kafa, to sai a kirawo kwararru su ne alkafa, sai su zo su yi bincike, a ƙarshe sai su fitar fa ulhiqa biman alhaquhu, duk wanda suka jingina masa wannan dan, to shikenan ya zama ɗansa. In suka gama bincike sai suka ce dan ya zama na mijin farko, nasa ne. In suka ce dan na miji na biyu ne, nasa ne. An gane ko? Biman alhaquhu minhuma wa qadat bihi iddatuha minhu, kuma da shi ne zai sa a ce ta gama iddarsa shi wanda aka jinjina masa wa taddat lil akhar sai ta idda wa dayan kuma tawa'un na farkon ne ko na biyun an fahimci wannan to kaga daga jin wannan kun san lalle wannan karatu da yawa ni kuma nace sai an gama insha Allah ku matsala ta farko ita ce malam ya ce babul idda babi akan al idda me ake nufi da al idda al idda malaman fiqh suka ce shine inhibasul mar'ati 'ani zawaji li muddatin mahdudatin shar'an a tsare mace a rike ta a dakatar da ita kar ta yi wani auren bayan lalacewar wani auren a zuwa wani lokaci da shari'a ta iya yankewa wanda yana bambanta daga mace zuwa mace yana bambanta daga yanayin irin rabuwar auren ko mutuwarsa zuwa wani an ji ma'anar idda mun gama da matsala ta farko matsala ta biyu malam ya ce mana babu idda akan matar da suka rabu da mijinta sakamakon wato alhali kuma ba su tare ba wannan ai mun yi karatun baya an gane shi ko don haka wannan babi ba yana magana akan wanda aka sake ta ba a tare bane duk wanda aka sake ta kafin a tare to ita babu idda akan ta abin da yasa aka kawo ta anan shine akwai idda akan ta idan mutuwa ne mijin yayi duk matar da ana ce an daura aure da ita sai ta fadi ta mutu ko da shock din auren da tunda ba ta so ya kashe ta an fahimta to ta ja makanta mijin sai ya gaji kudin ta kuma kada asara goma da goma kenan saboda haka in dai har aka daura aure to gado ya tabbata sannan ta kaba ma ta tabbata kun gane maganar amma in ba haka ba in dai ba mutuwa bace to duk wanda saki ne aka yi to Allah ya ce sun masallatu muhunna min qabli an tamasuhunna fama lakum alayhinna min idda ba idda akan duk wacan da ba a tare da ita ba in dai aka sake ta an fahimci wannan to malam ya ce mata a wajen idda sun kasu kashi hudu idan da zaka tattara su a irin wannan bayanin da yayi zaka ce kashi bakwai ne amma shi sai ya raba su kashi biyu na farko ya ce kashi hudu ne sai ce sai kuma waɗanda ga iddar kuma ga ƙari an fahimci wannan ko amma malamai a wajen tafsiri sai su haɗa su ce shida waɗansu su ce bakwai in ka haɗa da duka wannan abin da ya faɗa kamar kashi bakwai ne bari mu yi su a lissafe don kowa ya rike su tukun na farko shine iddar mace mai ciki ya fi kowanne sauki ku rike wannan iddar wa mace mai ciki yaushe iddarsa take ƙarewa idan ta haihu na biyu shine iddar matar da mijinta ya mutu ita ma naka mai sauki ne yaushe iddarsa za ta ƙare shine in ta ƙare ta kaba ya ta kaba take wata hudu da kwana goma kuma duk a haɗe yake ba a cewa za ta yi kwana 40 daga baya ta sake ware ne iri ɗaya ne daga ran da ya mutu har zuwa ranar ƙarshe duka ɗaya ne kwana 130 kashi biyu kenan ko kashi na uku ita ce iddar matar da wato ba ta haila dama ko dai bata riga ta fara ba an bayyanta ko kuma ta riga ta gama lissafin ta ya daina ta tsufa to waɗannan su iddar su yaya wata uku tur za ta kirga wata uku ne ta hanyar kwana 30-30 kowane wata kwana 30 za ta kirga don haka kwana 90 za ta yi abinda zai iya sa ta samu ragi ita da waccan mai ta kaba shine idan yau ba ɗaya ga wata ba to yau ne mijinta ya mutu za ta fara lissafi ko yau ne aka sake ta za ta fara lissafi to kaga wannan idan wannan watan namu ya ƙare a 29 kamar yadda wannan watan da ya wuce na al-Muharram ya ƙare a 29 to kaga za ta iya samun ragi kenan amma in gobe ne ko jiya kaga ba akan gaba ba kenan to wannan kwana 30-30 za ta rike kirgawa ba ragi an fahimci wannan mun ji mata kashi nawa kashi uku kashi na hudu cikin mata a wajen idda ita ce matar da aka sake ta kuma dama tana yin haila in nace tana yin haila ba ina nufi da aka sake ta yanzu tana cikin haila ba a'a ita ne haila ce tawa'un akwai hailar yanzu ko babu hailar tana zuwa tawa'un nan da wata ɗaya ne hailar za ta zo ko hailar sai bayan shekara ko shekara biyu saboda yau ta haihu in dai ta riga ta haihu sunanta mai haila in ba ta haihu ba tana cikin masu ciki don haka ana sakanta yanzu sai ta haihu yanzu ta gama idda an fahimta in akwai mai so sai ya kwashe ta a haka amma in ta riga ta haihu to yanzu sunanta mai haila, don haka sai ta jira haila ta dawo, ta yi sai an shekara biyu ta daina shayarwa, ta yi shekara daya sannan sai ta zo ta kara. Ana fahimta ko? Ita inda ta tana iya tsayi, tana iya kuma iya takaita. Wannan kuma shi ne wanda mata suka fi yawa a ciki. Kashi na biyar cikin mata, yanzu malam ya gama faɗan guda hudun da ya ce na farko kenan, sai sauran waɗanda ya ce su ana haɗa su da iddar kuma abu su ƙari. To mu sai mu ce ta biyar kenan. Ita ce matar da hailarta ta ɗauke amma ba ta san me ya ɗauke ta ba. Wanda ta san me ya ɗauke ta mun gama da ita. Ita ce ta san jego ne ya sa shayarwa. Ko ta san rashin lafiya ne amma tana zuwa asibiti an ce mata za a gano matsalar, dama ana samun haka saboda ta yi wani abu na planning sai haila ta ɗauke, sai aka take ta kuma a haka. To nan sai ta jira nan da planning ɗin nan fa ya ƙare. Kuna fahimta? Ko da na shekara nawa ne sai ta jira a san duk maganin za a iya dawo tuku kafin ta fara kirga hailarta sai ta yi jini uku. Amma wanda ba ta san me ya sa ya tsaya ba, ta je asibiti sai ana ta bincike, ba saboda planning ba ne, ba saboda shayarwa ba ne, ita dai haka kawai wani ciwo ne, wani infection ne, wani wace ce ya sa haila ta tsaya. An fahimta? To wannan matar iddarta ita ce ta yi shekara guda cu, za ta yi wata tara, muna jira muna sa mata ido, ko dai ciki ne ya sa shuru ne, in ciki ne ko aka yi wata tara ko dai ta haife shi ko kuma mu ga alamarsa. In aka yi wata tara ba a ga alamarsa ba kuma ba ta haifa ba, to ba ciki ba ne, wani abun ne. To tun da ko aka yi wata tara ba jini, ba ciki, ba alamarsa, to sai mu ce kin daina haila ne. Hukuncinki hukuncin wallahi ya isna minal mahidi, wallahi ya isna minal mahidi. Ko nawa ne iddarta? Wata uku. Shike ne sai wata uku, kaga ya zama shekara guda. Mata nawa kenan? Biyar. Sai mace ta shida, ita ce matar da mijinta ya bata. Garin ya bata ni ma ban sani ba. Amma malamai sai suka raba kashi biyu, suka ce wanda mijinta ya bata ana tsammanin ba babban matsala ba ce, za a iya jira. Wannan kuma ana gani babban matsala ne, yana gida kawai aka ji ihu za ka daina ganin shi. Wa ya ɗauke shi? Allahu alamu. Aljanu ne, mutane ne ba a sani ba. An fahimta? Ko kuma wanda ya ji ta wani gari, sai aka samu garin kuma an yi fada, an yi yaki, amma shi ba ji labarinsa ba. Shin an tsare shi a hanya ne an kashe koya ya uku, amma akwai tsoro a hanyar. An gane ko? Ko kuma mutumin da wato sun tafi tare da waɗansu sai aka fafure su, sai sauran suka gudu, shi kuma sai aka rasa shi. Kaga wannan ba a sani ba, mutuwa yayi ya gudu, ya mulaɓe ne, wane ne? To irin wannan sai suka ce za ta yi shekara hudu ana jira. In aka yi shekara hudu ba a ga labarinsa ba, sai a ce kai wannan mutuwa yayi, don ba yanda za a yi ya fi shekara hudu ana shiru. Kun gane? Sun yi kiyasin wannan ne da aktaru muddatil hamd, suka ce ciki baya wuce shekara hudu. To shi yasa suka dora ta akan wannan. Da in ta kai shekara hudu aka yanke hukuncin ya mutu, to wanda mijinta ya mutu ya za ta yi? Wata hudu da kwana goma ko? Sai a ce to sai ki kara wata hudu da kwana goma bayan shekara hudun nan, sai ki aure abinki. Ita ce imra'atul mafqud. An gane? Amma wanda mijinta ya bata a inda ana tsammani ta yiwu ya dawo, shi ka an ce ta jira har abada kawai sai ran da ya dawo, tunda ba yanda za a yi da mutu ba kuma ka daura auren sa wani, kuma bai ce ya sake ba. Ana ganewa ko? Wannan ba duk ina faɗan abin da malam ya faɗa ne don ku gane, ba wai ina gama bayani da sharhi akan abin dalla-dalla ba ne. Wannan daga baya za mu zo mu yi. Ina so ne ku riƙe, mun faɗi kashi nawa yanzu? Shida. Kashi na bakwai shi ne wanda take shakka, bai halatta ba mace tana shakka akan idda bai ƙare ba kuma ta yi aure. Ta san ta gama jini uku, ha, ana maganar za a yi aure kuma sai ta ga, sai ta ji alamar tana da ciki. Me yasa take da ciki? Ita ba ta sani ba. Inda ta sani ai ta sani, amma ita ba ta san me yasa take da ciki ba. Kaga tana shakka, shin dama wancan mijin akwai ciki ne ya rabu da ita ko yaya? Ita ce ba ta gane ba. To wannan matar sai ta samu tabbas kafin ta yi, don haka ba za ta iya aure ba sai lokacin da ta samu tabbas. Kafin ta samu tabbas, yaya ka kafin ta je asibiti, kafin ta yi waye wannan abun, dole sai mun jira ta bayan da za a daura mata aure. Sai ta je asibiti, in an ce tana da ciki, to sai a koma iddar mai ciki. In an ce ba ta da ciki, me yasa? To sai a gano, sai a ce jinya ce. Amma to me yasa abun nan an yi jini uku kuma ake ganin wannan? To in mun samu tabbas cewa jini ukun da'in, ta yi musu ce to ai jini ukun da kai ta yi ba haila bane dama. Kun gane? To kaga sai ta zauna ta jira haila ya zo. Amma in aka tabbatar haila ce, ta fara jinya asibiti, yanzu za ta iya aure. Kashi nawa kenan matan nan? To bari mu yi bayani a kansu ɗaya bayan ɗaya. Ta farko ita ce mace mai ciki. Mace mai ciki tana gama idda ne a lokacin da ta haifi ɗan. Kuna fahimta ko? Allah ya ce hatta ya bana hamlahunna, har sai sun sauke nauyinsu, sun sauke cikinsu. Likita, yaushe ne mace ta haifu? Idan yaro ya fara fita kansa ya fito, rabin jiki ya fito, za mu iya ce ta haifu, za mu iya ɗaura mata aure, ko sai yaron an cire shi daga jikinta gaba ɗaya? Sannan in an cire shi ba a yanki ciri ba aka ɗaura mata aure, akwai sauran alaƙa tsakaninsa da ita a wurinku ta haifu a likitarce ko ba ta haifu ba? Mahaifa ta fito, shi ne complete delivery. Baka idan yaron ya fito, mahaifa ba ta fito, ba ta gama haifuwa ba? To hatta ya bana hamlahunna, in ji likita ba in ji ni ba. Allah da ya ce har sai cikinta ta saukar da shi, to sai duk abin da yake da alaƙa da wannan cikin ya sauka. Wannan maganar tasa ta yi daidai, saboda malam ma a nan ya ce inda a ce tagwaye za ta haifa, in ta haifi ɗaya ma ta gama fita, amma ba ta gama idda ba. Kuna fahimta? Sai an jira ta gama haihuwanta duka. Yanzu da za ta je asibiti a yi scanning a ce ‘ya’ya biyu ne, sai ta haifi ɗaya, sai yanzu kuma aka ce mata ai da ɗan saura, sai ki fitowa ɗayan, to fa ba za ta iya aure ba sai lokacin da ɗayan ya fito. Ɗayan kuma a ce ta sauke shi gaba ɗaya, saboda Allah ya ce hatta ya za'ana hamlahunna, in bai gama fita ba kaga lam taza hamlaha. An gane wannan ko? To anan malam ya faɗi wata fa'ida cewa mace ana ɗaukanta a matsayin cikinta idan ta haifa ta gama idda, ba fa sai in ta haifi ɗan wata tara ba. Don haka macen da ta yi ɓari ma ana iya cewa ta gama idda. Idan ka sake ta sai kana so ka maida ita, amma kana jira sai an je wata tara, bari ka bata wahala. Tana wata huɗu sai ta yi ɓari, shikenan fa magana ta ƙare, ta gama idda. Kuna bayin da kyau? Wannan saɓanin malamai ne cewa da Allah ya ce hatta ya za'ana hamlahunna, shin sai ta haifi mutum bayan ya cika wata tara cikakke, saboda shi ne ai ko kuma wata shida mafi karanci kenan? Ko kuma a'a, idan dai ta haifi abin da sunan wannan abin, wato mutum ne aka fara halitta ko da ba a gama ba? Kuna fahimta? Waɗansu malamai suna gani sai in ta haifi cikakken mutum wanda aka gama halittarsa. Waɗansu kuma suka ce a'a, ma ta bayyana fiki khalqul insan, abinda alamar halittar ɗan adam ta bayyana a jikinsa. Yanzu mata da za su haifu, wannan ai a fili yake, ko da rai ko ba rai dai an san mutum ta haifa. Amma wanda ta yi ɓari, akwai wanda za ta yi ɓarin jini, jini ne kawai zai zuba ruwa. Akwai wanda za ta yi ɓarin gudan jini, akwai wanda za ta yi ɓarin tsoka, akwai wanda kuma za ta yi ɓarin dunƙulallen abu. Amma akwai alamar kai, akwai alamar waye ya fara nuna alamar ɗan adam. Akwai kuma wanda za ta haifi wani abu kawai dunƙule, ba za a iya gane menene ba ne. To shi ne ya ce ma ta bayyana fiki khalqul insan, abinda aka fara ganin alamar ɗan adam ta bayyana a jikin shi. Saboda kar ya zama wani tumo ne ta haifa, don mace tana iya a ciki ta yi ta naƙuda sai ta fitar da wani dunƙulallen abu, ko a yi mata operation akan za a yi sai a samu ashe ma ba ɗa ba ne, wani tumo ne aka cire. To duk abin da aka cire mata, sawa'un ita ta haifa ko ta hanyar CS ne aka tsaga aka cire, sai a ga halittar ɗan adam ne a jikinsa ta gama idda. An gane wannan? Halittar ɗan adam ɗin fa ba sai in yana da ido biyu, kunne biyu, hanci biyu ba, a'a. Wannan abin da yake da ganin shi ɗan adam zai zamo shi kenan. Amma wannan kai ta yi zama ɗan adam, ta yi zama ball, kan wani abu ne oho Allahu a'lamu wannan ba za a dauke shi a matsayin gama idda ba jama'a na fahimta wannan duk wai don ka gane wato fiqhin musulunci yana tafiya dole ka fada da ka fada da harkar likitanci dole ne saboda yanzu wannan hukuncin hukuncin mace ta tafi ta je ta haihuwa asibiti sai ta fito kawai sai ta ce ai na gama idda kuna bayinta tunda Allah ya tsora mana ya tsora wa mata amanar cikin su akan su to amma sai muna jin shakka shin wannan karfa ta yi abin da tana so dama ta rubuta wancan mijin ne kawai ta zo ta ce ai na haihu tai shiru akwai sauran cikin ko babu wannan dole mu yi la'akari da wa da likita a can magana karshe zaka ji wajen cewa wannan danta ne dan wani dan waye daga cikin uwaye guda biyu aka ce a nemo kafa a zamanin yanzu kaga ba batun kafa za a nemo ba DNA za a yi ina fata ana ganewa wannan yana nuna cewa kar wato musulmi su zama kauyawa a irin wannan zamanin ayi kwabar da za ta iya sa mutane ba za su iya gane hakikanin hukunci ba na cewa auren wane akwai saura ko auren wane ya kare auren wane ya inganta in aka daura ko bai inganta ba an fahimta wannan duk suna da alaka da matsaloli da yawa matsalar matan da suke shan pills da wadannan abubuwa da suke iya sa haila ta tsaya shin jinin da muka ga yana zuba yanzu tunda suka yi jini barkati wannan jinin haila ne ko ba haila ba dole wani abun sai an yi alaka da likita a tambaye su jinin da wance ta yi jinin haila ne ta yanda in an yi uku zamu ce ta gama idda ko kuma ba haila bace ko da ta yi guda goma ne ba a gama idda ba saboda jinin istihada ne ana fahimtar wannan to bayan mace mai ciki sai malami yayi magana akan wanda mijinta ya mutu za ta yi takaba bayani akan takaba cikakke shine babin da yake gaban wannan zaka kar a gaggawa in mun je zamu yi bayani akan sa insha Allah abin da yake da muhimmanci a nan shine mu tuna da cewa idan mutuwa ce takaba ba ruwanta da batun an tare ko ba a tare ba an gane wannan ko batun an tare ko ba a tare ba yana da alaka da saki ne amma in mutuwa ne ba ruwanta da an tare ko ba a tare ba kawai duk hukuncin da aka tsora akan ma'aurata yana tabbata na daga takaba da idda ai na daga takaba da kuma me da kuma cin gado matsala ta biyar ita ce matar da aka sake ta to wannan kuma shi yafi kowanne yawan shine na biyar matar da aka sake ta alhali tana yin haila to Allah madaukakin sarki ya ce dangane da waɗannan mata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sake su waɗanda suke haila za su jira suna idda zuwa qur'i uku to matsala ta farko ita ce menene qur'in nan ne aka samu tun daga lokacin sahabbai aka fara sabani cewa menene qur'i waɗansu malamai suka ce qur'i shine hailar da take yi din don haka za a kirga ne da haila uku in ta gama idda waɗansu kuma suka ce qur'i shine tsarkin da take bayan ta gama haila don haka za a kirga ne tsarki uku ba haila uku ba me amfanin wannan sabanin mu karanta shi amfanin ta shine idan mun dauki wancan ko mun dauki wannan lokacin gama idda yana iya bambanta yana iya zama sai gobe ta gama idda a wurin waɗannan kuma ta gama sun yau don haka auren da aka daura yau din nan yayi saboda ta gama da safe ne aka yi aure da yamma in a maganar waɗancan ne aure bai yi ba kuma zaman haramun ake yi ka gama bar magana ce me ya wannan sabani shine saboda a cikin alqur'ani akwai wasu lafuza da Allah yake amfani da kalma ta larabci mai harshen damo saboda Allah ya bayar da dama a wasa kokolwa kuma saboda kowace fahimta tana iya samarwa fikihin musulunci karin fa'idoji da yawa don haka sai a samu waɗannan su fahimce shi ta fuska kaza waɗannan su fahimce shi ta fuska kaza a kowanne in muka dauka zamu samu amfani mai yawa shi yasa sai Allah ce salatata quru sai Allah bai ce me nake nufi da quru ba ya ce dai mata idan an sake su jira zuwa qur'i uku Abubakar Allah ya kare yarda gare shi da Umar da Uthman da Ali dukkan waɗannan suka ce qur'i shine haila jinin ne shine qur'i wannan maganar Imam Abu Hanifa da yazo yace ni ma ina kanta Imam Ahmad ibn Hanbal shugaban wannan masaba da yanzu muke karantawa yace shi ma yana nan akanta cewa qur'i shine jinin haila baka mace idan ta zo za ta kirga ba za ta fara cewa ta fara idda ba sai ta fara yin haila idan aka sake ta yanzu tana cikin tsarki ana fahimta to ba ta fara ko daya ba sai ta fara haila to in ta gama hailar ta yi daya sai a yi tsarki wannan tsakani ne ana jira ne sai a sake wata hailar ta yi biyu kuna ganewa sai a sake wata hailar sai ran da ta gama hailar tunda haila ce don aka sai an gama haila babu ita an samu uku sai a ce kin gama idda kun bayyanta wadansu kuma a cikin sahabban ciki har da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tace wannan harka ta mu ce ta mata tace atadri mal aqra'u tace wai kai ka ma san menene al-qur'an da Allah yake fada tace al-aqra'ul athhar tace qur'i fa shine tsarki kuma wannan harka ta mu ce da kuma ba wanda zai yi mu sanin ma'anarta tace ba ta yadda da cewa qur'i shine haila ba qur'i shine tsarki ana bayyana ko Abdullahi ibn Abbas yace ina tare da ke Imam Malik ibn Anas yace ni ma nan nake da shi da Imam Shafi'i kaga an rabu kenan amma kowa yana tare da wasu sahabban wannan yace ina tare da jigajigan sahabbai da ba wanda ya fi su sanin addinin musulunci sune al-khulafa'ul arba'a wannan kuma su ce da ba ana magana akan siyasa da magana yanda za a gina ana magana akan harkar mata ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tafi kowa sanin harkar mata a duniya ita take wannan magana don haka Imam Malik yace ina nan kuna bayyanta ko to ko wanda suna da dalilai daga cikin dalilan da mashabar Nana Aisha suka karfafa hadda magana ta luga ta cewa al-qur'u shine at-tuhur kamar yadda take fara al-qira'ul athhar daga ciki saboda ta ce Allah madaukakin sarki ya ce tarabbasa bi anfusihin na salasata quru bimana salasata athhar jam'u tuhur wa tuhuru abunnan muzakkar tace inda haila ake nufi da an ce salasa saboda salatu hiyar kaga al-hayd ai مؤنث فده الله يكي ثلاثة قروء أما تنده يكي ثلاثة ينا نفي طهر كنا جانا وانا مجانا من حيث اللغة كنا سنن أبنن سنن كما سنن سكا شيء ما أي اللغة العرب شين أجي القرؤ شين ما ننسى الجمع تارا أبو سكا شيء يوشين أكي سامن جمع tara abu a wurin mace lokacin da take haila ko lokacin da take tsarki lokacin da take ba take tsarki shine ake tara hailan a wuri guda amma lokacin da take haila kan tana zubarwa ne ana fahimta amma lokacin tsarki tana ana rike shi ne yana taruwa a cikin mahaifa sai an zo lokacin haila ya bude fara zuba tace to shi suka ce to wannan shi yasa suke nan akan wannan don haka tunda Allah ya ce quru kuma da larabci ne qur'anan arabiyyan gaida bi ibaj to wannan ma'anarsa al-athhar suna ma da dalili na Qur'ani suka ce Allah ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna in za ku saki mata ku sake su a cikin iddar su suka ce yaushe ne kuma lokacin sakan iddar su a cikin iddar su shine menene shine a cikin tsarki kamar yadda hadisin Abdullah ibn Umar ya nuna wanda muka karanta to Allah kuwa ya ce salatata quru su yi guda nawa guda uku ya ce kuma li iddatihinna kaga yana nufi tsarki tsarkin kenan wannan shine dalilin su su kuma waccan mashabar sai Imam Abu Hanifa su kuma suka ce a haila za a yi la'akari da ita da farko su suka ce mu fa muna da nassi ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kira haila da suna qur'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Fatimatu bintu Abi Hubaysh ya ce mata fa idza ata qur'uki fala tusalli a wata riwaya fa idza atat haidatuki fala tusalli in hainarki ta zo karki yi sallah, wannan kuma yace fa idza atat umuki fala tusalli. In ana in kina cikin kur'i karki yi sallah, in ana cikin tsarki ana hana sallah ne? Kowa ya tabbatar anan manzon Allah yana nufi kur'i shine ne, shine haila. Kuma hadisi ya inganta riwayar Abu Dawud, riwayar Imam Nasa'i, da kuma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin riwayar Abu Dawud da ake tambaye shi, me yasa mata kake cewa su suna da rabin addini? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tad'u salata ayyama aqra'iha, ai ba ta yin sallah ne a kwanakin aqra'inta. Menene aqra? A kwanakin hailanta ba ta sallah, shi yasa ta zama tana da rabin addini. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira haila da sunan me? Kur'i. Sai suka ce ai magana ta kare, tunda Annabi ya kira shi da wannan, to yanzu ya nuna cewa Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fara kiransa da kur'i da sunan wannan, ko da a lugha akwai wancan, amma alwad'u shar'i muqaddamun 'ala alwad'i lughawi. Gaskiya ni bana dawo nan, ina tunanin cewa lokacin da muka yi tafsiri ina tsammani kamar na rajaha masabar malikiyya ne, to amma wanda muka tafi da su a can su ya kuri ne, na dawo a yau. Saboda gaskiya in an samu nassi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani abu, to gaskiya mun fi karfi a nan. Don haka na dawo masabar Hanabila a nan wurin, cewa mace idan ta zo kirga haila, in ta zo kirga idda, tana kirgawa ne da haila ba da tsarki ba. Abinda yasa nake faɗan wannan shine wannan tsarin iddar ta dan fi yin tsayi sama da tsarin na malikiyya wanda suke kirga a tsahar. Saboda waɗanda suke kirga a tsahar, mace za ta iya tana gama iddar ta ne fa daga ta fara yin haila ta ƙarshe ta uku. Kuna fahimta? Tana fara yin hailan shikenan ta gama, tunda tsarki ya ƙare. Misali yanzu an sake ta yanzu sai ta fara haila yanzu, kaga ai ɗaya ya ƙare tunda an gama tsarki ɗaya. Kuna fahimta ko? Sai aka zo aka gama ita ta gama sai kwana biyar ko nawa, sai ta zo ta sake fara tsarki ta yi kwana 15, sai ta sake fara haila. Yanzu an samu tsarki 15 ai na kwana 15 din nan ɗaya, ga wani anan yanzu zama nawa? Biyu. Kuna fahimta? Sai aka zo ta yi haila, yanzu an samu haila biyu, tsarki biyu kenan. Tana fara yin tsarki na uku in ta kare shi, an fahimta? Tsarki na uku shi kaga zai ta kwana 15, na tsakiyar ma zama 15, amma wannan shi awa ɗaya ne ko minti ɗaya ma, to amma duk da shi za a kirga. Tana fara haila kaga tsarki uku sun gama, to shi ke nan matar ka ba daman ka dawo da ita. Ana ganewa? Wannan kuma zai tsuke wa mutane manufar shari'a ta cewa la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra. Sannan ana iya mutum mufaja'a akan matar ta gama saboda baya tsammani a iya lissafinsa, amma an ce sai ta gama ahwal. Ana fahimtar wannan? Sannan in ka kirga shi a haka, an gane? To kana nufi kenan cewa daga fara zuban jini, an gane, ta riga ta gama, kuma tana iya aure a haka kenan daga fara zuban jini na ƙarshe. Kama a maganar wannan masabar da suka ce a ba da wannan za a yi lissafi ba, za a yi lissafi ne da idan yanzu ka sake ta a cikin tsarki sai ta fara haila, to yanzu ba tsarkin ba za a kirga da shi ba, sai dai hailar ran da ta gama shi, kai wannan zai fi tsayi ai. Sannan in ta fara na uku ma fa sai ta kare shi. Kun fahimci wannan? Sai ta kare shi. An gane wannan ko? Don haka wannan gaskiya masabar tafi istiyaqi, kuma da yake fahimta ce ta manya-manyan, musamman an samu al-khulafa'ul arba'a, sannan babba wa uba shi ne wannan nassi da aka samu wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ma a al'adance ma matanmu ma a yanzu yawanci da haka suke amfani. Yawancin mata in suna idda ba sa tuna sun gama idda da hailansu suke kirgawa ba da tsarki ba. Don haka in ka sa wancan na tsarkin ya fi confusing ɗinsu. Galibin mace in ka ce mata yaushe zaki gama idda, shine ita ta san in ta yi jini uku, jini uku kuma sai ya kare, sai ta ce yanzu na gama, ba wai daga ta fara ba. An fahimta? Don haka kamar abin ma ya dan fi daidai ma da wato fikira ta tunanin mata a wurinmu. Sannan kuma na biyu, ya fi sauki wajen sa wa wato yanda al-mutabadiru ila dhihn, kana cewa mace zaki yi idda za ta ce jini uku ne, da za ta ce maka tsarki uku ba, jini uku suke cewa. To kaga ya nuna cewa dama kamar tunaninsu ma ya fi daidai da wannan masaba. Wallahu a'lam. to sai mas'ala ta gaba akan wannan shine wato menene mafi karancin lokacin da za a iya cewa mace ta gama idda. Waɗansu malamai suka ce mafi karanci kwana 60, za ta iya gama kwana 60, magana Abu Hanifa. Wasu suka ce kwana wato abin nan 40-39 kamar Muhammad Yusuf, Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybani da kuma Al-Qadhi Abu Yusuf. Almajiran Abu Hanifa su ba su daidai da malaminsu ba. Imam Malik shi ya ce kwana 48 ne, saboda za a samu tsarki guda uku kwana 15-15 ga kuma haila akalla irin na kwana ɗaya-ɗaya, kaga kwana ya zama ga 45 ga uku 48 kenan. An fahimta? Malaman Shafi'i suka ce kwana 32, malaman Hanabila anan suka ce kwana 30. To wannan da Hanabilan ya fi ƙarfi, tunda dama wato abin nan mun ƙarfafa cewa haila ita ce, don haka ana iya samu mace ta iya ƙarewa a wata ɗaya. Ka sake ta yanzu sai ta fara haila yanzu, sai kuma ta gama yanzu, irin wanda take yin haila a rana ɗaya ta gama, an gane? Sai ta zo ta yi kwana 15, an gane? Ta sake yin haila a ranar da ta gama kwana 15 ɗin, kuma ta sake komawa cikin tsarki. Kaga za a iya samun kwana 15 da kwana 15, ƴan mintunan da aka samu na haila ko awa ɗaya kuma duka haɗa su a ciki, kaga kwana 30 kenan. Don haka ana iya samu a gama idda a tsakanin wannan, amma dai yana da wahala. Fa'ida ta gaba ita ce, idan mace ta zo ta faɗa ta ce na gama, sai ta faɗi lokacin da kai anya baki oya-oya ba, ta zo ta faɗi irin wannan wata ɗayan, kuma an san da cewa hailarta ba irin ta mai yin minti ɗaya ba ce, kaga nan tun farko ba za a gaskata ta ba, an gane ko? To wannan shi yasa a matsabar malikiya suke da wani abu na ihtiyadi. An samu wannan daga Ibn Wahab ne, yake cewa an samu mata da yawa suna ƙarya, in suna so su auri wani su magance mijinsu, kawai sai su yi shaf shaf ta ce ai ta gama, sai a ji a ɗaura aure. To ana tsoron irin wannan, ana iya yankewa cewa kawai sai kin kai wata uku fa kawai, saboda mun san a galibi kowane jini a cikin wata ɗaya yana zuwa sau ɗaya ne, saboda kawai in baki gama wata uku ba kawai mun ji kin gama idda, amma ki jira aure kan sai bayan wata uku ya cika. Ana fahimta ko? Sai kuma matsala ta gaba ita ce, malam ya yi magana akan waɗanda su suka daina yin haila. Waɗanda suka daina yin haila wannan wata uku ko za ta kirga. Wata uku nan na yi bayani akan yadda ake kirga shi, ko da kuma yarinya ƙarama wadda baka fara haila ba amma an tare da ita, idan ta zo kawai ko kuma da bata taɓa yi ba, to wannan duk za a kirga a matsayin cewa za ta yi wata uku ne. In ta gama wata uku tana iya yin aurenta. Sannan kuma sai sauran matan da ba na yi magana a kansu waɗanda su za a haɗa musu tare da iddar. Na yi bayani akan wadda za ta yi shekara guda, ita ce wadda ailarta ta ɗauke aka daina gani, wannan kowa ya fahimce shi. Wannan ijma'i ne na malamai, hukunci ne na Umar dan Khattab, kuma duk sahabbai sun musa muwafaka, don haka malamai akan wannan suke. Mas'ala ta goma ita ce mas'ala ta tara ita ce matar da mijinta ya ɓata. Ita matar da mijinta ya ɓata, ku ji maganganun malamai. Waɗansu suka ce shekara 4 da wata 4 da kwana 10, waɗansu suka ce a'a ai ta jiransa kawai. Zancen da ya fi rinjaye a wannan zamanin shi ne maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da su Malam Ibn Uthaymeen, cewa wannan abun yana komawa ne ga alƙali kawai. Duk macen da mijinta ya ɓata aka rasa zuwansa, to ba za ku zo ku yanke shekaru ba, ku kai wurin hukuma za ta yi bincike. Ita za ta sayi da za ta nemo shi in yana nan. Ita za ta iya samun binciken da za a tabbatar da ya mutu ko yana da rai. Ita za ta iya yankewa a yanke hukunci a hukumance cewa wannan hukuncinsa ya mutu ko da yana da rai ƙohonsa. Sannan in kotu ce ta tabbatar miki, ita za ta ce na kashe auren. Kaga shi kenan kira takarda, in ya dawo ba zai ce a ban matata ba. Amma in kuka kirga shekara 4-4 da kwana 10 nan da aka ce ta gama ta kaba, yayi aure, tayi aure tana wani gida, sai ya dawo ba dole kuma yi masa da matarsa. Amma in kuka je kotu shi kenan, sai kotu ta yi declaring, ta ta a nemo shi, a ta a jaridu, a ta bincike, a ta cigiya, ba a samu ba, to sai ta ce sai a bincika gwargwadon daga mace zuwa mace, zuwa yaushe za ki iya haƙuri ki jira. Ta ce zan jira. In daga baya ta dawo ta ce na gaji, a bata lokaci daga baya sai kotu ta yanke mata magana, ta ƙare sai ta raba auren. an gane ku, in ta raba akan hukuncin ya mutu sai a ce ki ta kaba, in ta raba akan mun kashe auren tunda mijinki bai dawo ba sai ta yi idda. Kun gane bambanci? Zai zama an warware wannan ko? Matsala ta goma ita ce matsalar wato ita ce matar da take cikin shakka. An gane ku? Matan da take cikin shakka ita ma kaman mun gama da ita shine za ta jira sai shakka ta kare. Duk wanda take cikin shakka kar ta yi aure, saboda kar ta je ta hada kashi. In ta tabbatar idda ta ta kare ta yi aure, in ba ta tabbatar ba kar ta yi aure. Sai matsala ta 11 ita ce idan ta koye mana kuma aka zo aka yi aure fa, ko kuma ita ma ba koyewa ta yi ba, ita ta dauka daidai ne, za ka samu ashe akwai saura daga baya. To wannan bari ku ji abin da shi mai wannan littafi yake fara a cikin Al-Mughni. Yace idan mace aka daura mata aure alhali idda bata kare ba, to ko dai ya zama an yi an sani ko kuma ba a sani ba, ko daya ya sani daya bai sani ba. Idan miji da matan duka sun sani, to waɗannan hukuncin su hukuncin majinata, za a musu haddi kuma tsakanin su ba gado, tsakanin saboda aure bai haɗu ba dama, sannan tsakanin su ɗan da duk za ka haifa ba za a jingina wa uban ba, an fahimta, kuma ba ta ci sadakinta ba saboda ba a yi aure ba, ba aure aka yi ba. Idan an sani da gangan kuma an san haramun ne, kuma an san idda ba ta kare ba. Na biyu shine ya zama an gane idda ba ta kare ba amma ba a san haramun ba ne, ko kuma ba a san ta gama iddar ba ko da an san haramun ne, ko kuma ba a san duka biyun ba, an yi ne akan kuskure. Ai kuskure yana iya faruwa ko? To wannan zaka jingina wa uban dan, ita kuma zaka ce ta ci sadakinta, kuma ba zaka musu haddi ba saboda idrakul hudud bi shubuhat, akwai shubuha ba a sani bane kuskure aka yi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa laysa alaykum junahun fima akhtatum bihi. Kashi na uku shine daya ya sani daya bai sani ba. Idan ita ce ta sani, ta san ta cewa haramun ne, kuma ta san ta cewa bata gama idda ba, tayi shiru, to shi ba komai akan sa, ita za a mata haddi ko bata ci sadakinta ba, an fahimta? Amma shi kuma za a jingina masa ɗansa inda shi da kuskure yayi. Idan kuma shi ne ya sani ita bata sani ba, to shi za a masa haddi kuma ɗan ba zai gaje shi ba, kuma ɗan ba za a jingina masa ba. Amma ita kuma tunda kuskure ta yi ta ci sadakinta, za a bata sadakinta. Kun gane bambancin? Wannan ya zama adalci a tsakanin su duka. To matsala ta ƙarshe shi ne, gashi da ya ɗaga mun hannu, shi ne maganar maganar da ita ina gani cewa za mu ɗaga ta, ba yanzu za mu yi ta ba. Ita ce idan aka ɗaura aure a kan ciki, wannan ba aure ba ne fa, ba idda ba, mun ce wannan idda ce ko? Amma ita wannan ba ta yi aure ba, sai aka iyayen ba su sani ba, ko kuma iyayen sun sani, sai aka ɗaura aure a kan ciki. Menene hukuncin wannan auren? Sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.